daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da daro da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke binnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni guda uku da suka hada da wani zaman masu ruwa da tsaki a jihar Adamawa da nufin shawo kan matsalar tashin hankali tsakanin Fulani da manoma. Sai kuma matakan da hukumomi a jihar Niger suka fara dauka na bin kadin rasuwar wani dan asalin jihar a kasar Saudiya a wani yanayi mai sosarai. Sai ku kasance tare da mu. Muryar Dauda za ta kuma shigo da shirin kallabi. Sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka wannan mako da Nazir Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shi hantsi don fiya ga labaran. Mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Jami'ai sun ce suna kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu din zai karu zuwa yau din nan Juma'a lokacin da aka koma don ci gaba da neman waɗanda abin ya rutsa da su. Kwamishinan yankin John Mongela ya ce tuni aka ceto mutane 37 to amma wasunsu in ji shi suna cikin mawuyacin hali sosai. Ya ki yin hasashe game da jimlar mutanen da ke cikin jirgin to amma ba sabon abu bane a ga kananan jiragen ruwa da ke ratsa dimbin takkunan da ke yankin sun dauki daruruwan mutane a lokaci guda. Bisa ga alƙaluman gwamnatin Tanzania mutane 184 sun mutu bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Bukoba ya tuntsire a tafkin na Lake Victoria a watan Mayu shekara ta 1996. Kwanan nan ma an tabbatar da mutuwar mutane 200 bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Spice a Highlander ya nutse daura da gaba a Zanzibar a shekara ta 2011. Mutane kuma sama da 1,000 aka kasa gano su. Wata kotun tarayyar Amurka ta tuhumi dan wani tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da aka zarge su da laifin bautar da wata yarinya yar kasar ta Gini a gidansu na Alatu da ke Dallas jihar Texas na tsawon shekaru 16 anan Amurka. An tuhumi Muhammad Turi da Denise Cross Turi da laifin tilasta aikin bauta da kuma boye marar takardar izinin zama Amurka saboda amfanar kansu. Lauyansu ya ce matsayin da gwamnati ta dauka a tabakinsa na cike da kazafi na asha da kage-kage da kuma karerayi. To amma lauyan da ke gabatar da kara a madadin gwamnatin Amurka ya ce iyalin na Ture sun kawo yarinyar zuwa Amurka daga kauyenta a kasar ta Gini a shekarar 2000. Suka ce shekarunta a lokacin sun kai akalla 5 in ma ba su kai 13 ba. Maƙwabta ne suka taimaka ma yarinyar ta tsire a shekara 2016 sannan suka kai ta cibiyar YWCA a Tafaki. Ta gaya ma masu bincike cewa iyalin na Ture kan tilasta mata yin aiki tun daga asuba zuwa dare. Ta yi ta girke-girke da share-share da kuma renon yara ƙanana. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane cikin ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen Laraba masu fama da tashi-tashin hankula ba. Dalilan suna da yawa kuma sun haɗa da ra'ayin siyasa da fatara da rashin daidaito a fannin tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi waɗanda dukkan ingiza mutane zuwa tafarkin tashin hankali da tsaurin ra'ayi a cewar wani kwamitin ƙwararru a jiya Alhamis. Akasarin jama'a a kasashen Laraba na fama da talauci kuma suna da sauƙin yaudara. Maganar yadda za a rayu a kuma ciyar da iyali ba ta aƙida ba, ita ke kai mutane ga shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a cewar Rami Hori, wani farfesa a fannin koyar da jaridanci da harkokin jama'a a jami'ar Amurka da ke birnin Beirut. Hori ya ƙara da cewa baya ga magance talauci da rashin daidaito da ƙwara a fannin tattalin arziki da kuma matsalolin yanayi irin su ƙarancin ruwa da fari na daga cikin abubuwan da ba za a yi watsi da su ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da ake bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya a jihar Adamawa kuwa masu ruwa da tsaki ne suka hada kai domin cimma wannan buri, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
A kullum mutum guda ne na tashin hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya, lamarin dan kan jawo sa rayuka da kuma dukiya, kuma don gano bakin zaren magance wannan matsalar ne ma yasa farunan yan sanan jihar Adamawa shirye wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya samu halaccin shugabannin zaro, sarakunan gargajiya, manoma da kuma makiyaya kai hama da kungiyoyin sa kai. A jawabinsa, CP Abdullahi Ibrahim da ke ma zama kwamishinan yan sanan jihar Adamawa ya ce wanzar da zaman lafiya ba wai kai ne jami'an tsaro bane, a kowa akwai rawar da zai iya takawa. To sai dai ku ga masana irin su Rabaran Fada Morris Kwiranga na kungiyar kai dauki ta EPRT a takeice, na maganin su ma kungiyoyi masu zaman kansu akwai rawar da ya kamata su taka domin gano bakin zaren magance tashi-tashi hankulan.
Muna aiki domin kawo sulhu da zaman lafiya tsakanin kowanne, kuma kungiyarmu na ce masu muna nan a lokacin da mai sa Adamawa gabaki ɗaya. Kungiyarmu akwai malaman addini, akwai malaman makaranta, akwai shugabannin jama'a, matasa da sauransu, mun zo tare domin mu gina zumunci a tsakanin mu domin mu wayar da mutane akan amfanin zaman lafiya.
To wai ko me shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiya za su ce kan wannan taro da rundunar yan sandan ta shirya a yanzu? Mafin da Umar Danburam shine ma shugaban kungiyar makiya ta me yatta Allah a jihar Arewa maso gabas.
Taron da ya zo a lokaci da ya kamata a ce an yi shi, ko da yake a gani ne ya zo a furgar lokaci don asaran dukiyoyi da rayuka da aka yi, amma yin shi a yanzu yana da alfanu sosai ganin cewa har yanzu ana cikin wannan hayaniya na rikicin Fulani da makiyaya. Amma abin yi a nan shi ne sai dai in gwamnati tana da ra'ayin abin da yan sandan suka kawo na tabbatar da zaman lafiya, suna iya kokarin su, sojoji na kokari, yan sanda na kokari, gwamnati na kokari, sai dai kokarin gwamnati ya gaza. Kokarin gwamnati ya gaza nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shi, a yi gobe, a yi jibi, a yi gata, a yi shitta, ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi. Mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba.
Wasu na ganin irin wannan taro tamkar rubutu ne a kan ruwa, muddin ko gwamnati bata magance batun burtuloli, makiyaya da ma filayen noma ba, kamar yadda ake yi a wasu kasashe. Prince Fenifuwa wani basarake ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ya kuma ba da shawarar cewa
gaskiya ina ganin matakin da ya kamata a ɗauka ba a ɗauka ba. Ana rubutu a kan ruwa ne. Da farko akwai abu na kira Land Use Act, Land Use Act, Land Use Act. Wannan doka ne tana karkashin gwamnoni. Akwai ana kira Committee Luwak, Land Use Allocation Committee. Su za su zauna su ce wannan wurin na noma ne, wannan na makiyaya ne, wannan na petrol ne, na commercial ne, wannan wurin na zaman jama'a. To wajen zaman jama'a yanzu da muka zo yawon da ke ganin ta nan, wayansu wurare ma kurmi ne an ɗauka an ba da su, wayansu wurare wajen noma ne an ba da su, ba za ka noma wurin.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
We are the ones who make it happen.
hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya ta ci alwashin samar da hanyoyin sadarwa na yanar gizo a dukkan sassan kasar musamman yankunan karkara. Shugaban hukumar Dr. Ali Panrami shine ya bayyana haka bayan dawowarsa daga wani taron hanyoyin sadarwa na zamani da aka gudanar a ƙasar Afirka ta Kudu. Wakilin Nasiru Adamu Ilkaya yana dauke da ƙarin bayani.
Dr. Panrami ya ce akwai riba a lamarin sadarwa ta zamani in an ɗebe ƙalubalen da hakan ke tattare da shi ga al'ummar da wayewar ta isa gare su ba wadataccen wayar da kai.
Wani matakai muke iya dauka don yawaita alheri da kuma takaita abin da ya shafi barna? Don haka abin da aka tattauna na farko ya zama na birni da ƙauye, kowa zai iya sarrafa na'urar nan. Na biyu da muhimmancin broadband penetration, ana ƙara isar da shi inda bai isa ba, ya zama a ce har ƙasar ku ta waye gari ya zama kashi kaman 90 cikin 100 kowa yana da a inda yake rayuwa. Zai iya samun internet kuma zai iya aiki da shi. Mu a mun ga abin da ya shafi Najeriya, na farko digital literacy, akwai bukatar ci gaba da koyawa mutane aiki da fasahar zamani, ko akwai infrastructure shine na'urorin da sai da su internet ke samuwa a wuri, a yi kokarin ganin an samar da su a wuraren da ba su da irin waɗannan ababe uku, wanda bai da hali ta za a yi koda hukumar ta tallafa masa shi ma ya mallaka, musamman wanda ke da tsananin bukatar irin wannan kaman ma'aikaci ko dalibi ko abin da ya kama da wannan. Daga ciki akwai fada da tattalin arziki na ƙasa. Kusan yanzu duk harkar kasuwanci ya koma cikin fasahar zamani. Yanzu ka duba ku mutanen jarida, jaridu ga suna akwai online newspapers da ma ba a buga su kawai a cikin internet, za ka karanta haka sauka.
Tsoffin jami'an gwamnati irin su Alhaji Sanda Isge sun yi na'am da wannan manufa, musamman ma tasirin da za ta yi a jihohin da ke farfadowa daga illar Boko Haram.
Abinda za a iya yi ma yutu wannan, za ka mata a ba su dama, duk kowa yana da hanyar da yake da fahimta da sanayya akan ishu na technology. In ka duba yanzu round the clock, duk samarin yau ba wanda bai da telefon a hannun shi, wani abu in ya faru a cikin minti daya zaga ko ina duniya sun ji sun fahimta, za su communicating a tsakanin junan su. To babban abun da za a encourage nasu batu maganar sana'a, su samu abun yi, a buɗa musu hanyar da wayarwa da opportunity da za a yi su san me yake faruwa a kowane lokaci, so da idan sun gama makaranta ya zama suna da sana'a yi. Shi yasa kuma nake gani ya kamata su kuma a ba su encouragement, bai a ba su naman da wasu da kansu su nemi hanyar da za su yi su fadada rayuwar su.
Cibiyar bunƙasa sadarwa yanar gizo CITES ta gano cewa maza sun yi wa mata zarra a Najeriya wajen aiki da yanar gizo, inda kashi 10 ne kacal na matan ke amfana, yayin da tsakanin maza ya kai kashi 90 cikin 100. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaice ka bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Niger, inda gwamnati ke bin diddigin mutuwar wani alhaji dan asalin jihar da ya mutu yayin aikin hajjin bana a wani yanayi mai susare, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Bayanai dai sun nuna cewar alhajin dan asalin karamar hukumar Cancaga ya mutu ne a sakamakon lalacewar na'urar nan mai kai mutane saman bene da ake kira lifta a turance. Wakilin gwamnatin jihar Niger a aikin hajjin na bana Alhaji Abubakar Magaji, wanda ya dawo daga kasar ta Saudiya a ranar Alhamis din nan da ta gabata, ya ce sun riga sun rubuta wa jami'an tsaron kasar Saudiya rahoto akan abin da ya faru.
An shigar da report, security organization of Jordan sun zo sun duba sun kuma gansu da report da aka bayar. Wannan sai an bi diddigin me ya faru, me yasa ya faru, me kamata a yi. Dan mu as a state insisting ma National Hajj Commission da kuma Saudi authorities cewa this din nan akwai negligence, akwai sakaci. Dalilin sakacin nan, mu muna roƙon government Saudi su duba in ba laifinsa bane a ba da diya.
To hukumar alhazai ta jihar Niger dai ta ce ita ce wakilin iyalan shi alhajin da ya mutu, saboda haka suna ci gaba da jiran sakamakon binciken. Alhaji Umar Makun Lafai babban jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger.
A to yanzu haka mu hukumar jin daɗin alhazai, mu ne wakilin iyalan wannan bawan Allah da Allah ya marasuwa.
Ka fahimce ku babu maganar yafiya ga wannan matsala ta wannan
alhazai? Eh, to a tsari sai abin da bincike nuna, a yadda Amiru ya bayyana muku da zun kuma yadda bincike ta nuna, mu a matsayin mu na hukumar jin daɗin alhazai sakaci ne ga su masu bada masu masaukin mu, a samu sakaci ga ma'aikatan shi ya kai ga wannan zuwa.
To ita ma dai hukumar jin daɗin alhazai ta Najeriya ta ce kawowa yanzu ta kofa wajen bin diddiki domin gano dalilin aukuwar wannan al'amari. Dr. Ibrahim Kana shine shugaban tawagar likitocin Najeriya a can wajen aikin hajjin na bana.
Mataki ko da muka dauka guda shi ne mu mun kosa yanzu sai ainihin hukuma ta gwada mana waye laifin waye wannan lifta ba ta aiki na farko kenan na biyu laifin waye da lifta ba ta aiki bai saka wani igiya saboda idan lifta ba ta aiki kamata a ce a kulle ta ko kuma saka mata igiya a nuna akan cewa a wannan liftin ta lalace ba wallahi ba haka ba shi alaji da fitar ga dakin shi kawai fadawa cikin lifta fadawa da iko a shi babu wannan platform din ko sai salabi ciki ba alama ko guda daya hawa na shida alaje fado
kawowa yanzu dai an kammala kwasu alhazai sama da 3,000 da suka tafi aikin hajjin bana daga nan jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to Allah ya ji kamar mace kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji There's a place in your heart and I know that it is love and say much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe 3:18 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Har yanzu dai muna nan tare da Professor Rahila Gawan ta Jami'ar Jos dake jihar Plateau A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hirar da Zainab Babaji ta yi da ita Ga tambaya ta gaba da ta yi mata
To ina gudunmuwan su ma iyaye karan kansu da kuma al'umma wato kamar shugabannin al'umma a unguwa da shugabannin addinai wajen wayarwa jama'a kai domin su tabbatar cewa ƴaƴan su sun shiga makaranta
kin gan abu daya wanda naji dadi da Emir of Kano kin gan Emir of Kano ya fita fili yace akai ƴan mata makaranta dole ne domin su ma mutanen kasan ne na daya kenan na biyu kuma za su yi taimako a ingancin kasa ya kamata ma group na mata kaman su form 1 kaman su feeder kaman su NCWS su ma su shiga wayar da kan jama'a akan wannan abu amma kin gan kamar yadda na ga maki ko yaya muka wayar da kai in mun da muka yi ilimi ba mu lura da halin zaman mu a cikin jama'a ba mutane ba za su yarda yaran su su je makaranta ba ya kamata mun da muka yi ilimi har mun yi nisa haka mu zauna da mutane yadda za mu nuna ma mutane cewa in mun samu ilimi ba renin gargajiyar mu ba in mun samu ilimi ba renin addini ba in mun samu ilimi ba renin mutanen kauye ba in mun yi haka ina gan zai yi taimako
to kamar daga kusan karshe zan ce banda matsayi da kika samu ko kuma alfano da kika samu ta fannin karatu, me za a ce yanzu kin iya amfana a karan kanki wanda zaki karfafa ma sauran mata gwiwa?
Na gode Ubangiji da ya bani iyaye da suka so in yi makaranta. Na gode ma Ubangiji da na hadu da ticoci wanda sun so su koyar da ni a hanyar da ya kamata, na darasi da kuma na zaman duniya da zaman lafiya. A yanzu haka zan ce na koyar da mutane ta yawa. Wani lokaci har zan je asibiti in kin ga yadda likitoci suna gudu su taimake ni domin na koyar da su. Ban koyar da su a fannin aikin asibiti ba, amma na koyar da su a level kafin suka shiga makarantar likita. Na gode wannan na samu taimako. A gidana Allah ya taimake ni. Ina da yara biyar ba, na dozin yaro guda daya. Ina da daya doctor ya ta mace, ina da pharmacist ya ta mace, ina da lecturer ya ta mace, ina da lawyer ya ta mace. To ina ga na contributing a rayuwansu, su ma za su yi contributing a gidan aurensu, su kan yi mani taimako ma. Banda haka na yi taimako ma dangi a fannin albashi, na yi taimako a cikin communities da abun da ina da shi ma wanda ba su da hannu. So makaranta ya taimake ni. Na zama goruwa about 6 years ago, amma zan ce miki ina da gidan kaina. So makaranta ya taimake ni.
Saboda haka kina ganin kaman ba hujja bane yanzu haka kina goruwa a ce ki zauna kawai kina ta kuka cewa ni goruwa ce?
Ba hujja bane, domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara, da kaina ma na sha kwakwakwa, da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da yan wane na. Amma yanzu sai dai ba su taimako, ban zama masu abin da turawa suna ce liability ba.
To wannan center na ku me kuke koyarwa na wannan center?
Center nan sunan Center for Entrepreneurship Studies. Wannan muna koya ma yara yadda za su yi tunani su kara value, su kara inganci akan abubuwan da aka koya musu, su kuma sani cewa aikin hannu ba abun renawa bane. To in kin duba can zaki gan akwai abubuwan da muna koya ma yara. Wannan section daya kenan muna ce toiletries. Muna koya musu yadda za su iya yin turare, muna koya musu yadda za su iya yin man shafawa da cleaner detergent, muna koya musu yadda za su yi dinki various categories. Akwai wanda za a koya musu kaman designing, just fashion designing, a designing abubuwa a bare. Then akwai wanda za a koya musu yadda za su yi dinkin kuma kashi biyu ne. In wanda yana so ya koya na turawa, then ana koya musu dinki kaman Senegalese, to muna da tailoring da suna koya musu wannan. Then akwai leather works da muna koya musu yadda za a yi jaka da takalma. Muna koya musu yadda za a yi abincin kifaye da abincin kaji. Muna koya musu operating internet, yadda za su yi kasuwanci ma akan internet muna koya musu. Domin kasuwanci ba sai ka je terminus ba, ba sai ka aje kaya a bakin kofa ba. Muna koya musu yadda za su aje kaya a internet su sayar da shi.
Tuma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Professor Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta tsaya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ba gaishe ku yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken rahotanni na nuna harbin da aka yi a wurin shakatawa na kasuwanci dake Aberdeen a jihar Maryland ya shafi mutane da dama. Labarin ya ci gaba da cewa jami'ai sun bada rahoton akwai mutane da dama da harbin da aka yi ya shafa a wajen shakatawa na kasuwanci dake kusa da Aberdeen a jihar Maryland mai nisan mil 55 arewa maso gabashin birnin Baltimore. Har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken dabbar dubu da ake kira biya a turanci ta yi kace-kace da wani dan jagora a yayin da yake taimakon wani mafarauci dan jihar Florida a jihar Wyoming. Labarin ya ci gaba da cewa an samu gawar wani dan jagoran mafarauta bayan dabbar ta dubu ta far musu shi da wani dan farauta daga jihar Florida a ranar Juma'ar da ta gabata. Dan jagorar mai suna Mark Optain dan shekaru 37 da wanda ya dauke shi aiki mai suna Corey Shuban sun koma wajen da aka kebe dan farautar karkanda. Shuban dake farauta da kwari da baka ya harbi karkanda a ranar Alhamis amma shi da Optain basu iya gano dabbar cikin lokaci ba. Sai jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken magoya bayan Kavanaugh da masu zargin sa sun kasa gaba sun kasa baya akan maganar bada shaidar sa. Labarin ya ci gaba da cewa gaba da gaba tsakanin mai shari'a Brett M. Kavanaugh da waɗanda ke zargin sa ya juya ya zama wani lamari na cankacakari a ranar Larabar da ta gabata. A yayin da ƴan jam'iyyar Democrats da na Republican ke ci gaba da tatabar zargin hankalin masu kada ƙuri'a da sunan bangare daya ba su yi adalci a wurin zaman tabbatar da alƙalin kotun kolin ba. Christine Blasey Ford wata farfesa da tace mai shari'a Kavanaugh ya ci zarafinta ta hanyar saduwa a lokacin da suna matasa. Ta ce zaman sauraron korafinta da aka shirya za a yi a ranar Litinin mai zuwa a majalisar dattijai ba za a yi adalci a kansa ba. Haka kuma ƴan jam'iyyar Democrats sun matsa lamba akan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa wato FBI da ta yi bincike akan lamarin. Sai mu leƙa jaridar The Washington Times. Jaridar The Washington Times ta rawaito labari mai taken a cewar Trump tauna asirin gurɓatattun jami'an FBI wata nasara ce gagaruma. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Larabar da ta gabata shugaba Trump ya bada umarnin a bayyana bayanan sirri na FISA Carter Page da bincike kan Rasha a fili. Yin hakan kuma wani babban aiki ne da za a yi wa ƙasa, wanda zai iya bankaɗa sirrin ƙarerayin da ke cikin binciken na musamman. A wata tattaunawa da ya yi da Hill.tv, Mr. Trump ya ce wannan wani aiki ne da ake fatan zai bankaɗo wani abu da haƙiƙa ya zama wa ƙasa kyansa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Kowa gaida Naziru sai kuma rayu da ku masu saurare kuke bari ta faifai.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce da garma kuma ta bari da Karaba tarayyar Najeriya. Hakika sake samun wani tarzoma a Sudan ta Kudu abin da kai ci ne ganin cewa an sanya yarjejeniya an sanya hannu kawo zaman lafiya kuma na ƙarshe a wannan ƙasa kuma aka sake samun wani tarzoma hankali wani abin da kai ci ne wanda za a yi Allah gwada da shi. Ina fatan za su sake haɗa kansu domin su zauna lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Na magana Alhaji Isa Amurka zuwa cewa Najeriya da zai tsaya sa umar da gaɗi da talaka Najeriya mahiyar su waɗanda akwai waɗanda mahiyar su ba su da fahimta a gurin yake waɗanda su ba su da fahimta da san me yana ji da kake ciki ba wani zai shiga bidiyon duniya ya gani cin me duniya da kake a ashiri na nan jinjin da san da bugu da sun yi mawa da san da ni da demokrasi duniya yake ciki ba da san ci gaban ƙasa ba da san ci da san rashin ƙasa ba da san ƙasa ta ci gaba ba da san ƙasa ko ne ba ta ci gaba ba a shi kawai zai tsaya idan zan samu abu naira goma ya zo yana cin naira hamsin sai kawai ɓacin wanda shi gaba da zai a wannan mulki da ku zama yanzu zai Saudiya sun yi tattakarmi naira 50% a yau naira 100% a lokacin da zai Saudiya naira da ake ce yi naira 50% a Saudiya yau naira 100% saboda tattalin arziki na ƙasa. Da mutane na Najeriya alhamdulillah. Assalamu alaikum murna Amurka mai magana Yusuf Tola mai hula Bali. Ina yaba ma ƴan siyasan jihar Yobe musamman Bukar Abba Ibrahim da Ibrahim Gaidan yanda Bukar Abba Ibrahim ya haƙura bar mai Ibrahim Gaidan da fatan Allah ɗora mana siyasan Najeriya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Yusuf Tola mai hula ƙaramar hukumar Bali jihar Taraba.
Lokaci mun cinye shi ta tasiri da haka nan zamu jabarki sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri wanda ya hada da duniyar Amurka da Mahmud
Lalo ke gabatarwa kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu baki ɗaya har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almu sai Garba da ya karanto labarai da kuma Salama Abu da ya hada shirin da bada umarni sai kuma injiniyan mu na Patrick Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.